Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yanzu ma Binta Esther ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Laraba 14 ga watan Oktoba. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a Najeriya masu ruwa da tsaki a fannin tsaro na ci gaba da bayyana ra'ayoyi daban-daban bayan da hukumomin kasar suka rusa rundunar 'yan sanda ta SAS da ke yaƙi da masu fashi da makami. Aka kuma kafa wata runduna ta musamman da ake kira SWAT. Muna tafa da ƙarin bayani nan gaba. Za kuma ku ji gwamnatin Amurka ta tallafa wa iyalan sojojin da ambaliyar ruwa haddasa wa barna a jamhuriyar Niger. Za kuma mu kawo muku labaran wasanni daga Ghana. Amma yanzu dai bari mu fara da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakken labaran. Yayin da aka soke muhawarar 'yan takara da aka shirya yi gobe Alhamis, shugaban Amurka Donald Trump na jam'iyyar Republican da abokin adawarsa na jam'iyyar Democrat tsohon mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden za su yi wani taron amsa tambayoyin masu kada kuri'a maimakon muhawarar. Gidan talabijin din NBC ya faɗa a yau Laraba cewa zai nuna taron a gobe Alhamis da ƙarfe 8 na dare, inda Trump zai fuskanci masu kada kuri'a a birnin Miami da ke jihar Florida. Dama kuma gidan talabijin din ABC ya riga ya shirya yin irin taron da Biden a daidai wannan lokacin a birnin Philadelphia da ke jihar Pennsylvania. Florida da Pennsylvania dai muhimman jihohi ne ga 'yan takarar a fafatawar zaben na ranar 3 ga watan Nuwamba. Yawa masu kada kuri'a da za su kalli taron amsa tambayoyin ta talabijin ta yiwu ya nuna ko masu kada kuri'ar sun fi son ɗan takara ɗaya fiye da ɗayan, yayin da ya rage ƙasa da makonni uku kafin ranar zaɓe. Amy Coney Barrett, wadda shugaba Donald Trump ya zaɓa don zama mai shari'a a kotun ƙolin Amurka, ta koma majalisar dokokin ƙasar a yau Laraba don ci gaba da amsa tambayoyi bayan wani zama na kusan sa'o'i 12 da aka yi da ita a jiya Talata, inda ta ƙi ta amsa wasu tambayoyi daga sanatoci game da yadda za ta yanke hukunci akan shari'a da za ta fuskanta idan aka tabbatar da ita don cike gurbin da ke babbar kotun ƙasar. Barrett ta faɗawa kwamitin shari'ar majalisar dattawan da ke zama amincewa da ita cewa ra'ayinta da addininta ba za su taka rawa wajen yadda za ta yanke hukunci a shari'a ba. Barrett, a tambayoyin da 'yan Republican biyu suka yi mata da farko, wato shugaban kwamitin Senator Lindsey Graham da Senator Chuck Grassley, da kuma 'yan Democrat biyu Senator Dianne Feinstein da Patrick Leahy, ta ki ta faɗi yadda za ta yanke hukunci akan dokar kotu ta shekarar 1973 game da damar zubar da ciki a Amurka da 'yancin mallakar bindiga da kundin tsarin mulkin ƙasar ya tanadar, kuma a zaman shari'ar da za a yi a wata mai zuwa akan tsarin kiwon lafiya tana gani ya kamata dokar ta kasance yadda take ko a'a. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An sake samun wani kamfanin sarrafa magunguna da ya dakatar da gwaje-gwajen maganin COVID-19 bisa dalilan kare lafiya. A jiya Talata ne dai kamfanin magungunan Eli Lilly da ke Amurka ya sanar da cewa wakilan da ke sa ido akan gwaje-gwajen maganin coronavirus masu zaman kansu sun dakatar da maganin coronavirus ɗin da yake haɗawa saboda dalilan kariya, amma bai ba da ƙarin bayani ba. Maganin wanda Eli Lilly ke haɗawa tare da kamfanin Absilera na ƙasar Canada na daga cikin rukunin magungunan da ake kira monoclonal antibodies, waɗanda aka yi su a matsayin garkuwa abinda masana kimiyya ke fatan za su yaƙi ƙwayar cutar a jikin bil'adama. Maganin shigen irin wanda aka ba shugaban Amurka Donald Trump ne bayan da ya kamu da COVID-19 a farkon wannan watan. Nazarin maganin da aka fara a watan Agusta an yi ne da zammar gwadashi akan mutane 10,000 da suka kamu da coronavirus, aka kuma kwantar da su asibiti a Amurka. Isra'ila da Lebanon sun kaddamar da tattaunawar kai tsaye game da takaddamar bakin iyakar teku da suke yi. Amurka da Majalisar Ɗinkin Duniya na a matsayin masu shiga tsakani a zaman shawarwaran da aka fara a yau Laraba a shelkwatar hukumar samar da zaman lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya a garin Nakura da ke Lebanon. Ƙasashen na takaddama ne a kan batun yankin da ke da tazarar kilomita 860 murabba'i daga tekun Mediterania, inda duka Isra'ila da Lebanon ke ikirarin yana cikin yankin ƙasashensu. Bangarorin biyu ba su da wata dangantakar diplomasiya tsakanin su. Kuma jama'ai sun jaddada cewa ganawar da aka fara za a yi ta ne akan batun kadai ba don a daidaita dangantaka ba.
Akai da Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To kamar yadda aka ji a farkon shirin, a Najeriya masu ruwa da tsaki a fannin tsaro na ci gaba da bayyana ra'ayoyi mabambanta bayan da hukumomin kasar suka rusa rundunar 'yan sanda ta SAS mai yaki da masu fashi da makami, inda daga baya aka kafa wata runduna ta musamman da ake kira SWAT. Daga Abuja ga rahoton da Hassan Maina Kaina ya aiko mana.
Biyo bayan soke rundunar zaratan 'yan sandan nan na musamman da ke yaki da 'yan fashi da makami wato SAS, sakamakon jerin zanga-zanga da ake ta yi a nan Abuja da ma wasu manyan biranen Najeriya. A jiya, Sufeta Janar na 'yan sandan Najeriya ya sanar da sake kafa wata sabuwar runduna mai suna Special Weapons and Tactics, ko kuma SWAT a takaice, wacce za ta mai gurbin SAS din. Kamar yadda kakakin 'yan sandan Najeriya ya aiko mana, Sufeta Janar na 'yan sandan Najeriya ya ce jami'an da za su yi aiki a wannan sabuwar runduna za a yi masu gwajin kwakwalwa da ma na lafiyarsu kafin a tura su wuraren da za su fara samun horo. Duk dai da gwamnati da rundunar 'yan sandan Najeriya sun amince da dukkanin bukatun masu zanga-zangar, amma har yanzu ana ci gaba da wannan zanga-zanga a nan Abuja da ma wasu sauran biranen Najeriya. To kome masana tsaro za su ci akan haka? Tambayar kenan da naiwa Dr. Kabiru Adamu.
An kai kusan shekara uku ko hudu da aka hito da shi wannan nau'i na zanga-zanga daga kafan sada zumunta wato internet, social media, aka fara hash #endsas. To kuma har yazo ya ci gaba har yau ya zama abin da ya zama. To akwai yuyuwan cewa waɗansu waɗanda manufarsu daban sun kusa cikin wannan zanga-zanga da za a kira shi, ko kuma shi ainihin abin da yake zanga-zanga ta kikiro, to suna son su cimma wani buri na daban na siyasa ko na wato criminality, zagon kasa ga kasa, ko wani dai manufa nasu na can daban. To a takaice shi zanga-zanga ya gaji haka. Da muka diba lokacin da aka yi zanga-zangan wannan da bakin fatan da aka kashe a Amerika wanda ake cewa Michael Floyd, abin ya zo ya canza, ya zo ya zama Black Lives Matter. Aka zo aka yi ta zanga-zanga, aka abubuwa da yawa da suka biyo baya dangane da wannan, har kusan aka samu shugabanni na siyasa wanda suka aje aiki saboda irin zanga-zanga. To a takaice dai kimiyyar zanga-zanga ya nuna haka cewa fara shi ke da wuya. To shi yasa kasashen da suka samu da suke daukan irin wannan da muhimmanci su dau matakai na dakile shi kafin har yayi nisa kai inda yake.
Duba dai da yadda wannan zanga-zanga ke ci gaba da daukan wani sabon saro a kusan sassan Najeriya. To a irin wannan yanayi ko menene abin yi? Professor Muhammad Tukur Baba kwararre ne a Najeriya.
Assalamu alaikum Mala Hassan. Kane da tambayar ka abinda zan ce shine ka san shi hali zanen dutse ne. Jami'an 'yan sanda sun yunkura sun yi wannan canji. To amma in ka duba bayanai da kuma kasidu da ra'ayi da mutane ke ta rubutawa a jaridu ga social media da sauransu, kowa ya san wannan an yi shi ne dai abin nan dodorido. Babban magana nan kamar yadda ni ce kwanakin baya, shi ai halin wannan SAS da mutane ke Allah wadai da shi ba wai su kadai bane, hali ne na 'yan sanda.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Ta gaida Hassan Maina Kaina. Gwamnatin Amurka ta tallafawa iyalan sojojin da ambaliyar ruwa ta haddasa wa barna a jamhuriyar Niger da wasu kayayyakin rigakafin cutar kwalara da na zazzabin cizon sauro, wanda darajar su ya haura miliyan 20 na sefa. Wakilin muryar Amurka a Yamai, Sulemumin Barma, ya aiko mana ƙarin bayani.
Da yake damƙa wannan tallafi a hannun shugabannin rundunar mayakan sojojin jamhuriyar Niger, jami'in kula da ayyukan soja a ofishin jakadancin Amurka, Colonel Jimmy Kreshki, ya bayyana cewa
"Nous savons que la vie des Nigériens a été touchée par ces inondations."
Sanannen abu ne ambaliyar ruwan da aka fuskanta a bana ta matukar haddasa cikas ga rayuwar 'yan Niger. Saboda haka ya zama wajibi mu tallafawa jama'a a matsayinmu na abokan hulɗa na fannin tsaro da zaman lafiya. muna tare da ku.
Newsom Avokote,
mataimakin shugaban sashen kula da ayyukan inganta rayuwar dakarun Niger Kanal Dodo Bubakar ya yaba da wannan yunkuri da ke zama wani matakin kare iyalan sojoji daga cututtukan da ke da nasaba da ruwa. Komandan Aishatu Usman na daga cikin jami'ai a wannan ofishi da ke karkashin ma'aikatar tsaron ƙasa.
Matsalar ruwan da ta shigo tana zuwa da ciwon kolera, tana zuwa da ciwon masassara, fiske ko ina akwai saburo, ko ina ruwa sun taru basu da wurin gudu, kenan salte sai yabin kayan da suka kawo muna yana taimaka muna mu fami da sojawanmu wurin aikin su, kun san suna cikin dazuzzuka cikin saburo, kenan wa'annan su yana kama musu, yana kawo gudunmuwa kuma yana kawo kariya su cika aikin su, kuma iyalin su da suka bari nan ga gida a kare su bisa kan lahiyar jiki.
To kome matan sojojin da aka baiwa wannan tallafi ke cewa Madam Mati Aisa Sule na magana da yawun kungiyar su.
Ga kayan masha Allah, kowa ya gani ba abun da babu cikin shi, da na yara da na manya, duka maza da mata komai akwai ciki, kenan muna godiya Allah ya sa dadi ana yi sosai, Allah an taimaka mana kuma insha Allah.
Ba idan kayan tsaftace jiki da na kare kai daga kamuwa da cututtuka, tallafin na kasar Amurka ya kunshi wasu kayan nishadi da nufin karfafa dangantaka tsakanin sojoji da fararen hula.
Muna da wani aiki da ake ce ma ACM, Activité Civilo Militaire, da mu da sojawa da siviloli muna gamuwa, muna wargi, muna hira, kenan an kawo balon da zai taimaka mu tai wajen fararen hula, muna ba su balulukan nan kuma sakaka ni mu kun san soja sai akwai gudu, akwai sport, kenan yana kama mun kuma mu yi aikin mu.
Ruwan saman da aka tafka a bana ya haddasa mummunar ambaliyar da ta jefa dubban ƴan Nijar cikin mawuyacin hali, cikin su har da iyalan sojoji. Saboda haka bayan tallafin da ta bayar a kwanakin baya domin fararen kular da suka tsinci kansu cikin wannan iftila'i, kasar Amurka ta ga cancantar ba da wani tallafin na daban domin iyalan dakarun tsaro. Sule Mummuni Barma, Muryar Amurka daga Yamai a Jamhuriyar Nijar.
Masu sauraro, yanzu kuma ga Hassan Umar Tambuwal da rahoto na musamman wanda ya tattaro mana ra'ayoyin mutane kan matakin rusa rundunar 'yan sanda ta SARS a Najeriya.
A cikin wannan wata na Oktoba da muke ciki, babban baturen 'yan sandan Najeriya Muhammad Adamu Abubakar ya bada sanarwar soke rundunar zaratan 'yan sandan nan masu yaki da masu fashi da makami a Najeriya da aka fi sani da suna SARS a takaice. Zanga-zangar 'yan Najeriya maza da mata, musamman matasa a wasu jihohin Najeriya ne ya jawo rushe wannan runduna ta SARS. 'Yan Najeriya da dama na zargin jami'an SARS da wuce gona da iri a wajen gudanar da ayyuka kansu. To menene ra'ayoyin 'yan Najeriya a game da soke rundunar 'yan sandan ta SARS? Ga ra'ayoyin wasu 'yan Najeriya mazauna jihar Oyo.
Sunana Alai Abakar Mauni Talaso daga Ibadan. To rundunar da SARS din nan gaskiya suna da umfani, amma kuma bannan su yayi umfanin su yawa.
To miya umfanin su, kuma menene bannan su?
To abinda umfanin su gaskiya hi sabilillah wani bi suna kama masu laifi, to amma kuma wani bi su ma suna shiga cikin laifin nan su aikata. To shine yasa akwai umfani gare su, kuma akwai rashin umfani a kansu.
Zaka ba mu misali kadan a game da laifuffukan da suke aikatawa?
Akwai wasu jami'anmu da aka kama kawai butun kahin a bincike, irin wani tafiyar da yake a halbe mai kafa, wani a ji mai ciwo, tun yayin ka kama shi ayi bincike ne zuwa kotu a tabbatar da laifi ne. Bai kamata a aikata mai kahin ba bincike a kan lalura tai ba.
Ba ka ganin shi wakilin waɗannan aka kama sun so su gurne, sun so su tsere, shi yasa 'yan sanda suka harbe su don su hana musu tserewa.
To ai mutuwa na nufin tsere, ai kai sai a sashi sella kulle shi har a gama bincike ne, ba sake za ai mai bele hitere ba.
Makaila Luyami,
me zaka ce a game da soke rundunar SARS?
To ai dai abun jin dadi ne, don sun sa cikin talaka cikin wahala, da su din gaskiya aikin da aka sa su ba sai suke yi ba.
To amma suna kama masu laifi, suna yaki da masu laifi, suna fada da masu laifi domin su kare rayuka da kuma lafiyar jama'a.
To ana taimaka ma dai wala su yawa, kana ji ko wala su yawa, kun jira duk abu ta kore aikin da aka sa su a kan maganin bara, aka ce su dinga bukata, ba yaran yahu bane, sanan yaran yahu ba dai aikin su bane, amma su tayi mutum ko baban waye suka samu hannu shi zaki karuba ru abduba kudin da yake cika kan jinsi za shire kuma kashi shi ta wannan ne ba huja bane, kana aikin dama da suke bi ne tare bara ya samu bara. To ai wannan ne ba za ce waye a rushe su ba, amma shi da mi a gaba kida sun gaji da shi,
wato ka goye bayan a rushe su.
To Allah ya dana goye bayan a rushe su.
Sunana Abdullahi dan Fulani mai tsare zango Ibadan.
Mi a ra'ayin ka game da soke rundunar 'yan sandan nan masu yaki da 'yan fashi da makami SARS?
To wannan 'yan sanda na SARS suna da amfani kwarai kuma a kan yan gareji suna kama yan gareji suna hukunta su amma suna huce gona da iri saboda haka idan sun ganka da misali da kamala haka ko kuma su kwanto wani tikekin barawa su je a hada baki da shi a ce an saida mai wani abu a kama shi a ci shi kudi babu li babu la ko babu dalilin komai
kai kaga wanda sun ka taba wa irin wannan hali
na gani yahi a kirga na fi a kirga
ba ni misali guda biyu
akwai wani wanda sun ka zo nan cikin kara suka kama shi suka koro sun kama wani dan karami mutumin da bai taba ma wani mu'amala da barawo suka ce ya saida mai sani akan kariya
na dai kenan
na biyu kuma akwai wani wanda sun ka gani randa bawo yana jingine yana goya suka je suka kama shi suka ce kawo ya ce bai kawowa so ya lakkada mai duka sun ka dauke shi kuma suka kai sat suka je suka ci shi kudi sama da 150 akan babu komai ya je da baya dauko kwali na hansa din shi ya gode kuma sun ci wannan kudi sun ci banza kuma ga duka
Muhammadu Lawan sarkin Shanu Ibadan
me zaka ce a game da rushe rundunar SAS
an rushe su
ai ba za a rushe su ba to da ka sani me zaka ce
gaskiya na ji dadi da an karo saboda kashe-kashen mutane kawai da can amana suke kawai Najeriya ba su da umfanin
kudi yaya kashe-kashe waɗanda an kasa domin su ba da tsaro ga lafiyar jama'a tare da kare rayuwarsu da dukiyoyinsu
to abunda an suka yi gaskiya ba ma gaskiya na ba saboda abubuwan da suke yi suna zakuwa suna kama mutane suna cutan mutane suna kama kudaden su kawai ga sunan ba libala wani suna kama mutane ma gudan aikin shi bai san kowa ba bai san sauka ba su zo su kama shi su jirke shi sai ya bada akwai wanda suka ansa miliyan 100 miliyan 50 suna ansa akan su saboda ba su da wani umfani a Najeriya wallahi mun ji dadi kuma wanda ya roshe su Allah ya saka mai alheri
to kai ka taba ganin wanda sun ka karbi kudi gari
wallahi kuwa ni ina zaman shehu dan ni wallahi cikin ibadan nake a ibada ina da wani aboki wallahi bai san abinda Allah yake duniya da lafira ba sai dai wanda Allah ya kawo mai wallahi sai sun ka kama shi wallahi sai da ni cire kudi 500 ba su ni da gaggamana na yanzu kai in wani su ko wallahi laihin ko na kazara bai da
sunana Muhammad Jiddo Usman wanda aka sani da Danna Jiddo Usman to ni na wara idan rushe rundunar SAS din ba ta yi ba ni abun da nake rayina a tantance su na gore a bar shi na banza a kore shi ai masa dismiss haka din ya fi alheri amma yanzu da an rushe su gaba daya to kile ne bannan da za su yi za ta fi na da za su hada kai da shi da mugaye sai su cuce mutane
to amma mutane da yasu suna da ra'ayin cewa waɗannan yan SAS suna wuce gona da iri wurin yin ayyukan su
suna wuce gona da iri suna kakkashe mutane amma masu kashe mutanen nan su ma a tantance su wanda yake da laifi a bangaren su kamandan nashi gaba da kore shi idan kore kamandan nashi gobe na kasa ba zai kashe wani ba ni na wara kenan
Allah haji musu sabakin gibi
me zaka ce a game da rushe SAS
wallahi na goyen ban shi wallahi na goyen ba rushe ba su da amfanin komai banda dukan mutane wanda bai ci baga mai sata mai dawa an tale su sai a ji a kama hum wanda karamin aiki sai an ga duka ba su da aikin da suke akan aikin su kaidan su ba sa yi
to amma suna hana fashi da makami suna kare mutane
su suna ba su karfi ma ni bai yarda da su ba wani yarda da su ba
baka ganin cewa idan babu rundunar SAS su ma yan fashi da makami za su zabura domin su rika aikata ma mutane laifuka
Allah zai kiyamu kuma Allah zai kawo wani wanda sarin da na irin da ba SAS ba za su bullo da ai lokacin da ba sana ai kasa ya zo na labiya yanzu ma Allah zai kawo wanda zai aiki da su za yi
sunana Abdullahi Agomosho
me zaka ce a game da rushe rundunar SAS
rundunar SAS rushe sun da yayi mana adalci kuma yayi abun kore tunda mutanen sun matsa mutane a gari dan wansu ma mutane a cikin gari ko ba su da laifi sai su takura shi su ce sun bada wani kudi ko yaya dan mun da muke bin anya muna yin tafiya mu je mu yi siyayya sai kaga sun tare mu akan ba laifin la ba laifin komi su ce sai mun bada wani kudi in ba mu baro ba kuma sai su galla mana azaba
kai ka taba ba dan SAS kudi
tabbas
nawa ka taba su
SAS sun za mu wuce wani ya ce sai an bada 500 wani ya ce in da sauki sai an bada 200
an taba karba kudi gare ka
tabbas an taba karba gare
ni nawa an ka karba
an karba 500 an karba naira 200
daga ina zuwa ina
daga anyan Ibadan Maniya zuwa Isai daga Isai zuwa Igana Okeogun
kuma ka tabbatar da cewa yan SAS ne
tabbas ga suna a rubuce a cikin rigan su na bakin set da suke sawa
lai dai ka ga magana SAS magana shi haka din saboda duja ma sun mai magana kan shi yanzu sun yaka wani chau kuma security ne amma bai yakin shi sun je ki yaki na wani sai ka gbe wani abu je mutane bai chau saboda Allah muna tare government duba mutane a gari saboda in sun san na lafiya su chau
soke su yake ko
yake
sunana Usman Ibadan wa'annan mutane yan sa din nan bai kamata a ce an cire su ba ko ba haka dan aikin da suke ma mu dai muke gani a mai dugure dai to ya ma hina sojoji akwai wa'anda kamata a cire amma wannan
'yan sa bai kamata a cire su ba. Ya kamata ko da rage musu ƙarfi ne, rage musu za a rage musu. Ba an cire su bane, an soke su ne domin a warwatsa su cikin sauran rundunonin 'yan sanda. To ai akwai inda kuma sun bi 'yan sanda aiki. Tunda kaga komai dugur kwanaki da aka tayar da mutane su suka tafi suka dawo da wannan mutane har da dabbobi suka dawo da su. Ni na ji a radio kuma. Ya aikin da 'yan sanda suke yi na sojoji, yafi na sojoji a dai mai dugur bin ce maka wani wuri ba. Kuma ko mu ne mu da ba lahin da suka muna, ba abin da suka muna, ba abin da hada mu da su. Duk wanda kaga sun ma wani abu to dama shi yan nema.
Kana nufin mai laifi ne?
Ayyu mai laifi ne muna. In baka da laifi suna kama ka ko suna maka wani abu sai mai laifi ai.
Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
To ma adalla, an gaishe ka Hassan Tambuwal.
Kawo yanzu cutar coronavirus ba ta da magani.
Daidai kana iya kare kanka daga kamuwa da cutar.
Ka rika wanke hannunka akai-akai da ruwa da sabulu dukkan wuni.
Ka kuma tabbata ka wanke hannu da sabulu sosai kafin ka taba idonka ko hanci ko kuma baki.
Ka rufe bakinka da abin share fuska idan za ka yi tari.
Ka tsaya kimani kafa biyar tsakaninka da mai tari ko atishawa.
Ka zauna a gida idan kana jin alamun rashin lafiya.
Kar ka rika cuɗanya da waɗanda suka nuna alamun rashin lafiya. In kunnen ya ji, gangan jiki ya tsira.
da wannan kuma muka zo ga takaitattun labarai.
Yayin da aka soke muhawarar 'yan takara da aka shirya yi gobe Alhamis, shugaban Amurka Donald Trump na jam'iyyar Republican da abokin adawarsa na jam'iyyar Democrat tsohon mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden za su yi wani taron amsa tambayoyin masu kada kuri'a maimakon muhawarar. Gidan talabijin ɗin NBC ya faɗa a yau Laraba cewa zai nuna taron a gobe Alhamis da ƙarfe 8 na dare, inda Trump zai fuskanci masu kada kuri'a a birnin Miami da ke jihar Florida. Dama kuma gidan talabijin ɗin ABC ya riga ya shirya yin irin taron da Biden a daidai wannan lokacin a birnin Philadelphia da ke jihar Pennsylvania. Amy Coney Barrett, wadda shugaba Donald Trump ya zaɓa don zama mai shari'a a kotun kolin Amurka, ta koma majalisar dokokin ƙasar a yau Laraba don ci gaba da amsa tambayoyi bayan wani zama na kusan sa'o'i 12 da aka yi da ita a jiya Talata, inda ta ƙi ta amsa wasu tambayoyi daga sanatoci game da yadda za ta yanke hukunci akan shari'a da za ta fuskanta idan aka tabbatar da ita don cike gurbin da ke babbar kotun ƙasar. An sake samun wani kamfanin sarrafa magunguna da ya dakatar da gwaje-gwajen maganin COVID-19 bisa dalilan kare lafiya. A jiya Talata ne dai, kamfanin magungunan Eli Lilly da ke Amurka ya sanar da cewa wakilan da ke sa ido akan gwaje-gwajen maganin coronavirus masu zaman kansu sun dakatar da maganin coronavirus ɗin da yake haɗawa saboda dalilan kariya, amma bai ba da ƙarin bayani ba.
To masu sauraro, haka muka kawo ƙarshen shirin namu wannan lokaci, sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin, da editan yau Mahmud Lalo, sai Julie Leathers Gresham da ta haɗa shirin ta kuma bada umarni, da kuma injiniyan mu na yanzu ni ce taku Binki Esiyaro, muke muku fatan alkhairi, ku kwana lafiya, ma'assalam.